إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا رانا اللهدي شاترا قوات الربضان جرمائكي صلى الله عليه وآله وسلم شكرا دبو دايا دليهدو داربئين دا باكوي واندي موافقة دا تاكوس قوات أكو شكرا تدبو بيو دا شرين دا شدا ميلادية هيهور النبي إيسا دا مريم عليه السلام. Allah subhanahu wa ta'ala ya sake hada mu a wannan bagire mai albarka, wannan masallaci da aka fi sani masallacin sarkin Alhazan Kabi, domin gudanar da hikayen tafsirin Alkur'ani mai girma kamar yadda aka saba a wannan wata mai albarka. Muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya fahimtar da mu abin da yake daidai yadda da shi, ya kuma ba mu ikon fadarsa, ya kuma azurta mu da aiki da shi, ya kuma sa ya zama dalilin shiganmu aljanna. Kurakurai Allah maɗaukin sarki ya gafarta muna, ya karɓi dukkanin ayyukan da muke gabatarwa na alkhairi. Marasa lafiya daga cikinmu Allah ya ba su lafiya, wannan ƙasa da sauran ƙasashen musulmi Allah ya kawo mana zaman lafiya. To, wannan shine zama na 18, kuma muna nan cikin sura ta 2, suratul baqara, kamar yadda aka sani mun kwana a aya ta 10. So yau ma insha Allah ta'ala akan ta zamu tashi. A'udhu billahi minash
shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون.
الله سبحانه وتعالى yace fi qulubihim maradun fazadahum Allahu marada wa lahum adhabun alimun bima kanu yakazibuna. Wannan aya ita ce aya ta 10 a wannan sura mai albarka. Jiya mun fara bayani a kanta cewa Allah madaukakin sarki yayi bayani game da halin da munafikai suka samu kansu a ciki na rashin lafiyan zukata, wanda yake da alaka da taba wato i'tiqadin su game da addinin musulunci. Domin bayan Allah madaukakin sarki ya ba mu labari cewa sun yi da'awa cewa sun yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi, sun yi da'awar cewa su muminai ne, sun gasganta Allah, sun gasganta annabi sallallahu alaihi wasallama. Sannan kuma wabil yawmil akhiri, haka kuma suka yi da'awar cewa sun yi imani da yinin ƙarshe. To, sai Allah maɗaukakin sarki da yake ya san cewa abinda suka faɗa ba haka ba ne, ƙarya ne, sai ya ce wa bahum bi mu'minina, su ba muminai ba ne kuma ba su da alaka da masu imani. abinda suke fada yaudaran Allah ne yaudaran masu imani ne saboda karshe musibar za ta koma akan rayukansu don Allah zai kama su ranar gobe kiyama duk da su ba su san cewa abinda suke fada yana da illa ga kawunansu ba kuma illa za ta koma ga kawunansu ko kuma ba su san cewa Allah zai tona musu asiri ba abinda suka fada da kuma sabanin abinda zukatansu suka kudurta ba su saba tunanin Allah zai gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama ba to sai zan wannan aya fi qulubihim maradun kamar bayani ne na sabab da Allah madaukin sarki wato yayi game da cewa dalilin da ya hana su zama masu imani to mahallin karɓar imanin yana da matsala yana da rashin lafiya shine zukatansu saboda zuciya kamar yadda bayanai suka gabata ita ce mahallul iman shine bagire na imani kuma mahallul tafakkur shine bagire kuma na tunani mutum yayi tunanin abin da ya kamata to kuma ba ta da lafiya tunda ba ta da lafiya to ba za ta samu aiwatar da wannan wazifa ba ba za ta samu damar daukar wannan imani ba saboda haka wannan rashin lafiya to shine ya hana wato zukatan nasu su ainihin wato karbi imani wanda yake na gaskiya to za mu ga cewa Allah madaukin sarki sai ya amfani da jumlatun ismiya tunda ajiya mun fada cewa jumla din mubtada ce da labari an gabatar da labari akan mubtada bai yi amfani da jumla ta aiki ba bai ce zukatansu sun kamu da rashin lafiya ba sai ya ce a cikin zukatansu akwai rashin lafiya to an yi amfani da jumla ta suna a nan ba yi amfani da jumla ta aiki ba saboda a ƙa'ida a gun malaman balaga jumla ta suna ma'ana wadda ta fara da suna to tana fa'idantar da at-tamakkunu was-subutu wal-istiqrar waɗanga abubuwa guda uku shi jumla ismiya take tabbatarwa wato abinda ta kunsa tana nuni kan tabbatuwar wannan abun da kafuwarsa ta yadda baya gushewa wato kamar Allah yana son ya fa'idantar da mu cewa wannan rashin lafiya ya samu gindin zama ya tabbatu fi qulubihim a cikin zukatansu so kaga wannan ablagu wa afsahu sama da a ce zukatan sun kamu da rashin lafiya da cewa aka yi sun kamu da rashin lafiya to zai iya yiwa ya zama ba lalle bane ya zan rashin lafiyan kuma ya tabbata ya samu istiqrari a cikin zukatan to amma yin amfani da ita wannan jumla ta suna fi qulubihim maradun to sai ya zan an samu wannan fa'ida din ay tamakkana al maradu wastaqarra fi qulubihim wannan ciyon ya tabbata ya samu wurin zama ya kahu a cikin zukatansu aga wannan kama a ne maka ishara wato an yanke tsammani game da gushewar wannan rashin lafiya din da ke cikin zukatansu shi yasa ba a ce zukatan sun kamu da rashin lafiya ba sai aka ce a'a rashin lafiyar yana ciki da ya shiga ciki kuma sai ya zauna ya samu gindin zama to wannan yana nuna maka yadda su munafukai suka samu matsala Allah ya jarabe su da wannan rashin lafiya sannan sai ce fazadahumullahu marada wannan kamar yadda muka faɗa jiya malaman tafsiri sun kasu kashi biyu wasu suna cewa labari Allah yake bayarwa na cewa sakamakon rashin lafiyan da ya tabbata a cikin zukatansu to sai Allah ya ƙara musu wani rashin lafiya ƙari akan wanda suke a kansa wannan wani sabon rashin lafiya ne ba wancan maradun bane da ya gabata maradan dinnan da Allah ya ƙara musu sabo ne suka ce fa'in nan sai ta zama fa'us sababiyya wato sai ya zama sababin ziyada ko ƙarin rashin lafiya a cikin zukatansu shine abin da suka jayo ma kawunan su a farko na shakka da shi rashin lafiya din. Wato kamar mai saurare yayi tambaya ne, menene sabab da yasa Allah ya ƙara musu rashin lafiya? Saboda wancan rashin lafiya din da suka jayo wa kawunan su, da aka ce fi qulubihim marad, wanda su suka sana'anta, su suka janyo ma kansu wannan ciwo din. To shi kuma Allah sakamakon sun fusata shi, to shine shi kuma sai ya jarabe su da wani sabon rashin lafiya ƙari akan wanda suke akai. Sai zama fa'un din nan sababiyya ce. Wasu kuma daga cikin malaman tafsiri suka ce fazadahumullahu marada addu'a ne, saboda haka jumla ce insha'iyya. Addu'a ake musu cewa bayan rashin lafiyan da ya tabbata a cikin zukatansu, to fazadahumullahu marada, Allah ya dada musu wani rashin lafiya ƙari akan wanda ke cikin zukatansu. Sai zama wannan addu'a zai iya yiwa Allah ne ya yi ta da kansa, shi ma annabi ya yi haka, su ma masu imani ana ba su umarni su yi, su roƙa musu wannan mummunar addu'a ne, cewa Allah ya ƙara musu wannan ciwo ƙari akan wanda suke a kansa. To in haka dai fa'un ɗin a nan ba za ta zama fa'un sababiyya ba, za ta zama abinda malaman larabci ke kira fa'un tafrigi. Fa'ut tafrigi ita ce wato abinda aggabaninta yana sauraron abinda zai biyo bayanta, sai ya zama fi qulubihim maradun, to akwai wani abu da yake da ta'alluki da shi. Menene shi? Fazadahumullahu marada, shi ne ma'ana at tafrigi. Da aka ce fi qulubihim maradun, a cikin zukatansu akwai wani ciwo, akwai wani rashin lafiya, ko dai ka ce shakku game da imanin da suka yi da'awar sun yi, ko kuma ka ce munafunci kamar yadda wasu daga cikin malamai suka fassara, ko kuma ka ce a'a wato al-gillu wal-hasad, kullaci da mummunar hasada da suka sa a cikin zukatansu game da ci gaban addinin musulunci. To kamar da aka faɗi haka, sai zan kuma akwai wani abu da ake jiran ya biyo baya, to shi ne fazadahumullahu marada. Saboda haka sai ya zamo jimlar fi qulubihim maradun, to tana tarattubi, tana sauraron wani abu da take da alaka da shi wanda zai biyo wa baya, shi ne addu'ar da za ta biyo baya, fazadahumullahu marada. Wasu daga cikin malaman tafsiri abinda suka faɗa kenan, kamar yadda Ibn Atiyya ya tabbatar da haka a tafsirinsa Al-Muharrar Al-Wajiz, da kuma Ibn Adil a tafsirinsa Al-Lubabu fi Ulumil Kitab. To wannan shi ne, to wannan duka abu ne wanda ya shafi rayuwar duniya. A nan gidan duniya ne Allah ya jarabe su da wannan fitina ɗin na rashin lafiyar zuciya sakamakon abin da suka aikata. To a gidan lahira kuma sai Allah ya ce walahum, ya tabbata gare su, sai aka kawo la wadda tana nuni akan keɓance su da wannan sifa ɗin, ma'ana an keɓance su da azabun alimun, da wata irin azaba mai tsananin raɗaɗi, mai tsananin zafin gaske. To shigar da wannan lamun don a nuna cewa wannan azaba ɗin su kaɗai suka keɓanta da ita, sai wani da ke da sifa irin tasu. Saboda haka lamun ce ta al-ikhtisas, ma'ana an keɓance su, an ware su da wata irin azaba mai tsananin zafi, shi ne walahum azabun alimu, da Allah maɗaukin sarki ya saka musu da shi. To wannan ana magana gidan lahira kenan. Tunda wancan kamar yadda muka faɗa, Allah bai ba da dama a yaƙe su da takobi ba, bai ba da wannan dama ba. To sai ya zan sakamakonsu shi ne wannan dattin da ke cikin zukatansu na rashin lafiya ɗin, ƙazantar da take cikin zukatansu da kuma yadda take daduwa take ta karuwa a cikin zukatan nasu. To Allah madaukin sarki karshe sai ya faɗi dalilin da yasa suka samu wannan matsala din na rashin lafiyar zukata da kuma ƙarin da Allah ya yi musu da kuma nassanta cewa da aka yi an ware su da wata mummunar azaba ranar gobe kiyama, cewa bima kanu ya kazibuna, sakamakon abinda suka kasance suna faɗa na ƙarerai wa fi qira'atin bima kanu yukazzibuna, sakamakon abinda suka kasance suna ƙaryata gaskiya, shine annabi sallallahu alaihi wasallama ko alqur'ani ko kuma shi karan kansa wahayi gaba daya. To wannan sabab ne na duk faruwar abin da ya gabata, na fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adhabun alimun. Sabab din waɗannan abubuwa gaba dai shine bima kanu yakazibuna ko bima kanu yukazibuna, duka kira'o'in sun tabbata kamar yadda bayani ya gabata a jiya, cewa yakazibuna daga kazaba ne shine ƙarya, wato sai ya zama abinda suke faɗa na ƙarerai wanda su karanka su sun san ba gaskiya bane, na cewa amanna billahi wa bil yawmil akhir, kaga wannan ƙarya ne suka kirkira kuma suka faɗa kuma cikin addini, wanda ita ce ƙarya mafi muni a duniya. Mutum ya yi ƙarya cikin addini ya jingina ta ga addini. To dalilin wannan ƙaryar da suka yi, to shi ya ja musu wannan uquba na ciwon zuciya da kuma mummunar azaba da Allah ya keɓance su da ita a ranar gobe kiyama. To shi yasa za mu ga al-Imam Abu Abdullah al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala bi tafsirin al-Jami'u li ahkam al-Qur'an, wanda ba maliki ne, ya daga cikin malaman malikiya. To a tafsirin nasu daidai wannan aya, sai ce wannan aya ƙarƙashin jumlar fazadahumullahu marada, gun malaman da suka ce addu'a ce, ya ce wannan yana nuna halaccin yiwa munafukan Allah mummunar addu'a, cewa duk wanda aka gano cewa munafiki ne to babu laifi a dinga masa mummunar addu'a, Allah ya halaka shi, Allah ya nisanta shi daga rahamarsa. Saboda bi, saboda Allah shi ya fara addu'ar, kuma manzon Allah ya yi, kuma masu imani suka yi, to haka hukuncin bai takaita ba, zai ci gaba da tafiya. Duk sanda ta bayyana cewa wani munafiki ne, munafunci na aƙida, to ya halatta a yi masa addu'a, ko a roƙa masa tsinuwar Allah a ce la'anatullahi alai, ko kuma a ce Allah ya ƙara masa munafunci. Al-Imamu Qurtubi abin da ya faɗa kenan, ya ce wannan aya tana nuni zuwa ga haka, a yi masa addu'a Allah ɗaukakin sarki ya nisanta shi daga rahamarsa. Kaga wannan me yake nunawa? Duk da al'asal a addinin musulunci ba a ware mutum da tsinuwa, musamman matukar bai mutu ba, tunda wala Allah ana tsammani ya shiryu, shi yasa koda kafiri ne to mafi kyau a yi masa addu'a Allah ya sa ya musulunta, ya karbi musulunci. Wannan shine al'asal a ka'idar musulunci, shi yasa magabata ahlus sunna wal jama'a suka tafi akan hana wato la'anul mu'ayyan, tsine ma wani ayyana ne, ka ayyana wani ka ce Allah ya tsine masa, amma banda munafukai, su munafukai halatu ne a kama sunayensu a ce Allah ya la'ance su, Allah ya tsine musu, amma fa in ya tabbata munafukai ne, in ya tabbata munafukai ne, ina fatar an gane. Kuma munafuncin ana magana ne irin wannan munafuncin annifaqu al-i'tiqadi, munafunci wanda yake da alaka da zuciya, wanda muke ta bayani akan sa kwanan nan. To su ya halatta, dalili su munafukai kamar yadda muka faɗa a rashin lafiyarsu ko tubansu abu ne mai matukar wahala, ba abu ne mai sauki ba. Shi yasa muka faɗa cewa abin da ya tabbata fil mazhabil maliki, idan aka samu mutum biyu suka ba da shaida cewa wani munafiki ne irin wannan munafunci, to alkali zai yanke masa hukuncin kisa, zai kashe shi bisa shaida waɗannan adilai guda biyu. Za a kashe shi kuma ba za a nemi ma ya tuba ba, ko da ya ce ya tuba a gaba alkali, alkali ba zai karba ba da shi da asahir matsafi boka. Amma in sun tuba kamin su je wajen alkali, to wannan kuma shi ke. Amma in dai aka riga aka gurfanar da su a kotu gaban alkali, shaidu kuma suka tabbatar, to a nan gaban alkali ko da ya ce ranka ya daɗe na tuba, daga yau ba zan ƙara munafunci ba, ba za a saurare shi ba. Wannan shine abin da al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala ya tafi akan sa, kamar yadda shi Ibn Juzay ya ambata a tafsirin sa at-tashilu li ulumi at-tanzili. Kaga duk wannan yana nuna maka munin mi munafunci. Zaka ga sauran kafirai ba haka hukunci yake ba, duk shirkan mai shirka, duk kafircin mai kafirci, in dai ba na munafunci bane, in yace ya tuba ya musulunta za a saurare shi kuma za a karbi musuluncin sa. Kuma ba a cika son ka kama sunansa ka dinga tsine masa ba kana la'antarsa, domin akwai yiwuwar nan gaba zai musulunta. Amma banda munafiki, munafiki al-Imam al-Qurtubi yace to wannan aya fazadahumullahu marada, halat ne na a tsine musu, a la'ance su, a nemi halaka ta tabbata a kansu, saboda abu ne matukar wahala, ba abu ne wanda aka saba da shi ba tun zamanin sahabbai. A ce ga wani ya kamu da ciwon munafunci kuma ya zan ya tuba, ko tambaya aka yi maka duk munafukan nan da alkur'ani ya ba da labari a kansu da hadisai, mutum nawa suka musulunta a cikinsu, an baka aiki sabanin kafirai. In ka ɗauki alƙalami kana rubutawa wane kafiri ne ya musulunta daga baya, wane ya musulunta daga baya, sai ka gaji da rubutawa. To wannan yana daga cikin abin da yake fito maka da illa ta munafunci, wanda su hukunci-hukuncinsu daban ne akan ragowar sauran kafirai. Wannan duka a rayuwar duniya kenan, banda abin da Allah ya tanadar musu a ranar gobe kiyama na ainihin wato mummunar azaba, na cewa innal munafiqina fi dharkil asfali minan nari walan tajida lahum nasira, bashiril munafiqina bi anna lahum azaban alima, zalika bi annahum amanu thumma kafaru fatubi ala qulubihim fahum la yafqahuna. Aga duk wannan yana tabbatar maka da muni na illar munafunci. Saboda haka ƴan uwa mu nisanci munafunci, kuma babban abin da ke jayo shi shine yin ayyuka irin nasu. Mun faɗa mafi yawa na ayyukan sabo, to zaka ga ayyuka ne na munafukai, wanda daga cikin ayyukansu shine al-kazibu, ƙarya. Duk mutumin da kaga yana yawan faɗan ƙarya, to kaga yana ƙoƙarin siffantuwa da sifa ta munafukai, kamar yadda muka karanta hadisai a karatun da ya gabata. Saboda haka abinda shi al-Imam al-Qurtubi ya faɗa kenan rahimahullahu ta'ala. Sannan a wannan aya za mu ga cewa akwai nuni kan cewa wato ayyukan sabon Allah suna ƙaruwa suna raguwa, tunda Allah ya ce fi qulubihim maradun, sai ce fazadahumullahu marada, cewa Allah ya ƙara musu rashin lafiya. To wannan nuni ne kan cewa kenan rashin lafiyan yana raguwa. To wannan ishara ne kan cewa al-ma'asi tanqusu, tazidu wa tanqusu, kamar yadda at-ta'atu tazidu wa tanqusu, kamar yadda ayyukan da'a suke karuwa suka ragu, to haka suma ayyukan sabon Allah suna karuwa suna raguwa. Cikin wannan aya akwai nuni akan haka. Saboda haka shi yasa zaka ga a zunubi to kadan kadan yake farawa, idan mutum bai tuba ba to sai kaga abin yana ta karuwa, yana ta karuwa, yana ta karuwa. Tun a matakin farko mutum yana jin kunyar ya aikata laifi, har a kai matakin cewa wato baya majin kunya ya aikata laifi har akai matakin cewa zuciyarsa ma tana nuna masa abin ma ba matsala to haka aikin sako yake ta tafiya da dan adam shi yasa ake son a nisanci sakon Allah sannan cikin wannan aya za mu fahimci kuma wato cewa a dalili da ke sa Allah madaukakin sarki ya ziyarci bawa da musiba musamman irin wanda mai muni na rashin lafiyar zuciya da sauransu to daga shi bawan wato bawan shine zai taba Allah shine zai taba Allah shi kuma Allah sai ya yi masa ukuba tun nan duniya kaga fi qulubihim marad wannan su suka jawo kansu amma fazadahumullahu maradatu wannan daga Allah ne sakamakon wancan rashin lafiyar da suka jawo kansu na farkon daga kawunan su ne na biyun kuma daga Allah ne uqubatan alaihim saboda uquba gare su kamar yadda wasu ayoyi sun ishara zuwa ga haka falamma azagu azagallahu qulubahum lokacin da suka zame suka karkace to sai Allah ya karkatar da zukatansu sai suka yi da halaka yahudawa kenan da sauran kafirai to haka wata aya yace wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marra Allah yace haka muke juyar da zukatansu daga ainihin fahimtar gaskiya daga fahimtar shari'a wa absarahum muke karkatar da ganin su daga kallon shari'a ko gaskiya kama lam yu'minu bihi awwala marra kamar yadda tun karon farko basu mai imani da abun ba kaga rashin imanin su da lokacin da hukuncin ya zo musu to shine dalilin da yasa Allah ya karkatar da zukatansu daga nan su ta yadda zuciyarsu ba za ta iya fahimta shari'a ba idanunsu kuma ba za su iya kallon shari'a ba uqubatan alaihim da a ce lokacin da dokokin suka zo musu ko gaskiya ta zo musu shi alqur'ani sun gasganta to Allah ba zai jarrabe su da wannan hukuma ba Allah zai taimake su da hidayatul tawfiqi to amma Allah ya hore musu hidayatul bayani wa dalala shine ya turo musu manzo ya saukar da littafi tare da shi an musu bayani an karantar da su amma sai suka karyata ba su yi imani ba to shi Allah da ya tashi saka musu to shine sai ya ainihin karkatar da zukatansu ta yadda zukatan yanzu sun yi nesa ga alqur'ani ballantana ma su samu wannan shari'a din kaga wannan ishara ne na cewa Allah ya haramta musu hidayatul tawfiqi sakamakon mi sun ki su karbi hidayatul bayani wad dalala wadda annabi sallallahu alaihi wasallama wato yake karantar da su kuma yana kiran su zuwa gare ta wannan ne sanannen abu ne cewa wato duk abinda dan adam ya aikata na zunubi to lallai Allah zai yi masa uquba kuma da wani zunubin da ba kari akan wanda yake akai sai dai in Allah ya azurta shi da tuba ya tuba to kuma kaga wannan shike bismillah
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi idan aka ce da su la tufsidu fil ardi kar ku yi fasadi kar ku yi barna a cikin ƙasa qalu sai su bada amsa su ce inna ma nahnu muslihuna ai mu masu gyara ne islahi muke mu ahlul islahi ne gyara muke Allah yace ala innahum humul mufsiduna walakin la yashur Allah yace ba haka bane ko alama su din lalle tabbatattun mabarnata ne masu fasadi dai a cikin ƙasa sai dai ba su san cewa su mufsire bane ko kuma ba su san cewa abinda suke na fasadi Allah zai sanar da annabin sa ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. To wannan aya malaman tafsiri sun yi ta kai da komo kan suwa ake nufi da wannan aya din, kusan har zantuka guda uku. Zance na farko, wasu malamai suka ce ana magana ne akan kafirai, da kafirai ake wato umuman duk wani wanda yake kafiri a wannan lokaci, to da shi ake magana da wannan aya din, cewa duk lokacin da aka ce da kafirai la tufsidu fil ardi, kar ku yi fasadi, sai ya zama ma'anar la tufsidu a nan, tunda kafirai ne shine kafircin da suke yi. To shine in sun tashi sai su bada amsa, sai su ce a inna ma nahnu muslihuna, mu gyara muke, abinda muke ba ya da alaka da fasadi. To sai Allah madaukakin sarki ya ce ala ko alama, ko ku saurara, innahum, su waɗannan masu wannan magana din, cewa su masu kawo gyara ne, humul mufsiduna, su ne cikakkun masu ɓarna a bayan ƙasa. Wasu daga cikin malamai suka ce wa iza qila lahum la tufsidu fil ardi, ana magana ne da su munafikai, da munafikai ake, saboda za mu ga cewa siyaki siyaki ne nasu, tun daga ita wannan aya din da kuma wadda ta gabata har zuwa ayoyi, in ka lissafa za su baka ayoyi 13 kamar yadda bayani ya gabata, duka ana magana ne akan su. To karkatar da bayanin a ce da wasu ake wani simfi ake na kafirai, to sai zan kamar an kauce wasu yaki na shi ayoyin wanda asali aka gina magana da waɗanda ake son a yi magana da su. To suka ce munafikai ake magana ake, daga cikin waɗanda suka faɗi wannan akwai shi Abu Ja'far At-Tabari rahimahullah a tafsirin sa Jami'ul Bayan an ta'awili ayatul Qur'an, yake cewa saboda dukkanin ahlut ta'awil, ma'abuta tafsiri, sun yi ittifaki kan cewa waɗannan sifofin munafikai ne, sifa ce ta su. Munafiki shike da wannan sifa, lokacin da aka yi masa wa'azi aka ce ka ji tsoron Allah ka daina barna, sai ya ce ai shi gyara yake, shi mai gyara ne. Yace to tunda an samu wannan ittifakin, sai ya zama hujja kan cewa lalle ayoyin suna magana ne akan su, su munafikai. Sai ya ce a saboda hakan shi zai dace da siyakin shi ayoyi, kuma wannan ba zai hana shigar wani munafiki mai irin wannan sifa ba, koda a yau idan mutum na barna yana fasadi aka ce da shi wane ka ji tsoron Allah ka daina barna, sai ce ai ni gyara nake, ni ai al-muslih ne ba al-mufsid ba, gyara nake yi ba barna nake ba, to ya shiga cikin jerin gwanon wa iza qila lahum, saboda haka ya shiga cikin zubin su munafikai din da ake magana akan su. Sannan wasu daga cikin malamai kuma suka ce a al-yahudu ake nufi, wanda wannan shi ne ab'ad, shi ne mafi nisa ma, wanda shi kuma al-imamu al-bagawi a tafsirinsa ma'alimu tanzil, wanda ya shahara da tafsiru al-bagawi, shi kuma ya hakaito wannan kaulin, yadda bai jingina shiga kowa ba, cewa kawai yayi wakila al-yahudu. To wakila din ba a san da suwa yake ba, tunda bai ayyana ba. To amma tunda ya faɗa, ya leƙo waɗanda suka faɗi wannan magana din, cewa yahudawa ake nufi, su ne idan aka ce da su ku ji tsoron Allah ku daina barna a cikin ƙasa, sai su ce ai su gyara suke, ai su ba barna suke yi ba. To wannan duka al-mawardi mai tafsirin an-nukatu wal-uyun, duka ya ambaci zantukan guda uku, ya ambace su guda uku, haka shi At-Tabari zantuka guda biyu ya ambata rahimahullahu ta'ala. To abinda yake daidai shine zancen tsakiya din, wanda shi At-Tabari din ya rinjayar, cewa munafikai ake magana, wa iza qila lahum la tufsidu fil ardi, in aka ce da su ku daina barna a cikin ƙasa, to sai su ce mu ai gyara muke, mu gyara muke yi, ai muna gyara ne, saboda haka ba mabardata bane mu, ba makwarrata bane. To akwai kuma wani zance na gaba, wannan zantuka guda uku duka ana magana ne kan waɗanda suka tafi kan cewa aya ɗin da wasu ayyanannun mutane take magana akai. To akwai waɗanda suka ce a kwata-kwata ma ba ai wasu ayyanannun mutane bane, mutanen ma ba su zo ba a lokacin da ayar ta sauka. Akwai Salmanul Farisi radiyallahu anhu, ɗaya daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama, kamar yadda maganarsa tana cikin tafsirin Ibn Abi Hatim mai suna Tafsirul Qur'anil Azim, a haka kuma shi At-Tabari ya kawo asar din nasa a tafsirinsa. Shi Salmanul Farisi ya ce waɗannan masu wannan magana ɗin ya ce ba su zo ba lokacin da aya take sauka, yana nufin a zamaninsu, kenan daga baya za su zo. To amma wannan magana ba su tabbata ba zuwa gare shi, kamar yadda Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani a littafinsa Al-Ujabu fi Bayani Al-Asbab, littafi ne mai mahimmanci da yake magana akan asbabun nuzul na ayoyin Al-Qur'ani. To a ciki da ya kawo sai yake cewa wannan asar din yana da matsala, wa fihi maqalun, akwai maganganu a cikinsa, saboda haka dai bai tabbata ba. Abin da ya tabbata cewa aya din wa iza qila lahum la tufsidu fil ardi, to da wasu ayyanannun mutane ake magana, su ne almunafiquna, munafukai. Duk da shi At-Tabari yake cewa muqaddara ma asar din ya tabbata, ko da ya tabbata to zai iya yiwuwa ya zamo lokacin da shi yake magana ya zama babu munafukan sun ƙare, to sai yake ishara cewa masu wannan sifa ba su zo ba sai nan gaba. Ba wai yana nufin ba a yi su a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama ba. Yace to ko da asar din ya tabbata zuwa ga shi Salmanul Farisi, ma'anar da za a ba shi kenan. Yace amma cewa masu wannan sifa babu su zamanin Annabi lokacin da Qur'ani yake sauka, yace to ba zai yiwu a ce shi Salmanul Farisi ya fahimci haka ba. Bayan cewa ga sura su kutum Suratul Munafiquna, bayan surori da yawa da Allah ya bayani akan sifofin munafukai, to kuma a ce wani ya zo ya jahilci cewa masu wannan sifa din babu su a wannan zamani daga cikin sahabbai, to kaga wannan abu ne wanda yake korare. Saboda haka abin da yake daidai a wa iza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun, to tana magana ne akan munafukai na zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama. Amma shi At-Tabari yace ba zai hane yanzu a lokacin sa yake magana kenan, yace da kuma lokutan da za su biyo ila yawmil qiyama a samu waɗanda za su shiga cikin wannan sifa ba. Saboda haka duk mutumin da yake yin barna aka tsoratar da shi Allah sai ya faɗi wannan magana, to za a sa shi cikin wannan aya. Wa iza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun, ai mu gyara muke yi, dan me da za a kira mu mabarnata? To duk wanda za a yi masa wa'azi ya zamo ansar da zai bayar kenan, to lallai ya ainihin shiga cikin ita zubin wannan aya din. Kaga ayar ba wai ta riga ta kare aiki a iya munafukan zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Ila yawmil qiyama, duk sanda aka samu wani wanda shi yana barna kuma yana ganin gyara yake yi, to ya shiga cikin su, saboda sifa ce ta su munafukai din. To sai malamai suka yi ba sabani kuma akan cewa la tufsidu din menene ma'anarsa. To wasu daga cikin malamai kamar Abul Aliya, ɗaya daga cikin tabi'ai, haka irin su Al-Imamu Qatada da wasu daga cikin magabata as-salaf, sun fassara cewa la tufsidu bil ma'asiya, ma'ana kada ku yi sabo fil ardi a cikin ƙasa. Sai zamo al-ma'asiya din ya shafi kafirci, ya shafi shirka, ya shafi shi karan kansa munafunci din, ya shafi kuma al-kaba'ir. Sai zamo ana nufin la tufsidu fil ardi shine kar ku yi wani abu wanda yake wato sabo ne ga Allah madaukakin sarki da dukkanin nau'ukansa. To haka su abinda suka tafi akai kenan, kamar yadda shi Ibn Abi Hatim ya kawo maganganun su a tafsirin sa tafsirul Qur'ani al-Azim sun fassara da wani wasu kuma daga cikin malamai suka fassara cewa la tufsidu fil ardi shine wato kada ainihin wato ku hau abinda Allah ya hana hau ma'ana kada ku aikata abinda Allah ya hana aikata karku kusance abinda Allah ya bada umarni a nisance shi to shi ma dai wannan magana kamar tana da alaka da wanda ta gabata to wasu daga cikin magabata abinda suka faɗa kenan cewa la tufsidu to wannan hana su ake yi cewa fasadin da ake nufi anan shine saba ma umarnin Allah kar ku saba ma umarnin Allah in ma dai ta fuskar kin karbar sakonsa ko kuma ta fuskar ta hake dokokinsa duk wanda yana daga cikin wato al-fasadu fil ardi ko al-ifsadu fil ardi yana daga cikin barna a cikin kasa wasu kuma daga cikin malamai kamar min as-sahaba kamar Abdullahi ibn Abbas Abdullahi ibn Mas'ud da wasu daga cikin tabi'ai suka ce la tufsidu fil ardi suka ce ma'ana kar ku yi kafirci saboda haka al-fasadu anan sai suka fassara shi da ba'da al-kufr kar ku yi kafirci fil ardi a cikin kasa la'akari da cewa abinda munafukai suke akai kafirci ne na ƙaryata Allah na ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a baɗi ne na kuma wala'i da suke yi ga al-yahudu da sauran kafirai na nuna ƙawance da suke yi game da su to wannan kaga kafirci ne to sai ya zama maganar su kaga ta wannan fuska aka kalla cewa la tufsidu fil ardi to shine kada ku yi kafirci to duka zantuka din ba sa cin karo da juna zai iya yiwa duka aya din ta kunshe su cewa la tufsidu fil ardi ana magana ne akan duk wani abu da Allah ya kiyamata to in aka yi musu nasiha aka ce kar ku yi wannan abu to shine sai su bada amsa sai su ce ai mu masu gyara ne gyara muke yi saboda haka ba butun fasadi muke yi ba to wannan shine daidai sai ya zamo cewa al-fasadu anan ana nufin umumin sabon Allah subhanahu wata'ala wanda kafirci da shirka da munafunci sun shiga ta awwaliya sannan kuma sauran al-kaba'ir su kuma za su shigo sai ya zamo ana magana ne akan duk wani abu da yake sabon Allah madaukakin sarki to shi ake nufi da la tufsidu fil ardi kar ku yi fasadi a cikin kasa to amsar da suka bayar cewa innama nahnu muslihu mu masu gyara ne shi ma malamai suka yi maganganu akan sa me suke nufi da gyara anan to wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce abinda suke nufi da innama nahnu muslihun ma'ana suna kore wa kansu sifar da aka siffanta su da shi na al-fasad wato suna kokarin ba wa kansu tazkiya cewa su ha muslihuna ne salihan bayi ne mutanen kirki ne ba su da alaka da barna to wasu malamai suka ce abinda ayat take nufi kenan innama nahnu muslihuna kansu suke ba wa tazkiya to kaga wanda ya ba kansa tazkiya cewa shi ba mutumin kirki ne nagartacce ne to kaga ba tunanin kuma a ce yayi barna wasu daga cikin malamai abinda suka faɗa kenan wasu kuma daga cikin malaman tafsiri suka ce a'a innama nahnu muslihun abinda suke nufi ma'ana mu masu wato kokarin sadar da alkhairi ne tsakanin mu da su kafiran da ake zargin mu muna alaka da su to akwai wata yar zumunta wata yar alaka da muke kokarin mu gyara tsakanin mu da su wai uzuri suke bayarwa game da wala'in da suke yi ga ainihin wato sauran kafirai su munafukai din cewa akwai dan wani abu tsakanin su na zumunta na alaka saboda haka shi yasa ake ganin mu tare da su shi yasa ake ganin muna taruka da sauran abubuwa tare da su wasu daga cikin malaman tafsiri shine zance na uku innama nahnu muslihuna ma'ana mu masu kokarin daidaitawa ne baina ahlil kitabi wal mu'minina, sulhu muke yi, muna son mu sulhunta ne, mu kusanto da fahimta, mu karanta sabanin da yake tsakanin su ahlul kitabi da kuma su kafirai, da kuma su ainihin musulmai mu'minai masu imani. Saboda haka kai da kawun da muke yi yau muna tare da mu'minai jama'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam, gobe a ganmu da ahlul kitabi, to dalilin haka saboda mu rage wutar gaba ne tsakanin su. To wannan shine fassarar da Abdullahi da Abbas shi suke nufi da inda ma na hano musulhu, sai zan wannan kenan kaga suna kokarin su bada uzuri cewa dalilin da yasa suka zama muzabzabina la ilaha ula'i wala ilaha ula'i, to wannan shine dalili. So suke su kusanto da fahimta ta yadda a daina su daina yakan juna, adawa da ke tsakanin su ta ragu, to shi yasa suka tsaya tsakiya, ba sa tare da ahlul kitabi 100%, ba sa tare da masu imani 100%, saboda haka su suna sa'ayi ne, suna kokarin sulhuntawa ne. To shi ne ma'anar inda ma nahnu muslimuna, shi ne islahin da suke nufi. To kuma wannan shi ne da yawa daga cikin malaman tafsiri suka ƙarfafa, mafi yawa daga cikin malaman tafsiri wannan tafsirin na shi Abdullahi dan Abbas, wanda At-Tabari ya kawo asar ɗinsa a ainihin wato tafsirinsa, cewa abinda suke nufi kenan. To da suka yi wannan kaga duka labari suka bayar, bayan sun ba da labari cewa su mu masu islahi ne, masu gyara ne, ko da za mu ɗauke shi da duka ma'anonin guda uku da malamai suka fassara, to sai Allah ya musu martani. Amma martanin sai aka wajjaha shi ga masu imani waɗanda suka ce da su la tufsiru fil ard, sai Allah ya ce ala litanbihi, usulubi ne na larabci wanda ana amfani da shi saboda a ja tunanin wanda ake so a gaya wa magana, at-tanbihu kenan. Allah ya ce innahum humul mufsiduna, abinda suka faɗa ƙarya suke, maɓarnata ne. Wannan kai da kawun da suke yi tsakaninku da su ahlul kitabi, to barna suke yi, ba islahi suke yi, sai Allah ya ƙaryata su. Saboda mi kada su waɗanda suke gaya wannan magana su rudu da wannan magana su ɗauka cewa da gaske suke, tunda mutane ne masu zaƙin baki. To amma sai Allah ya abin nan ya ainihin ƙaryata su, ya ja hankalin sauran ruguwar masu imani cewa ko alama innahum, sai ya yi taukidi ya akkada zancensa, tabbas su ɗin da kuke gani, kuma ya kawo dhamiru faslin wa imadin hum, sannan ya ce al-mufsiduna, ya shigar da alif da lamun, bai ce mufsiduna ba, ya shigar da alif da lamun saboda ta nuna kamala wannan fasadin nasu, cikakken fasadi ne, ma'ana cikakkun maɓarnata ne, shi ne ma'anar aya ɗin. Ala innahum humul mufsiduna, tabbas haƙiƙa ko shakka babu cikakkun maɓarnata ne, ba wani zancen gyara tsakaninsu, ba wani zancen sulhu tsakaninku da waɗancan ƙarya suke, sai Allah ya maida musu martani. Allah ya ce amma walakin la yash'uruna, sai dai su ba su san cewa cikakkun maɓarnata ba ne, domin ta yiwu illar abin da suke a kai bai bayyana gare su ba, da har koyo shi maɓarnaci in yana ɓarna, to muddin ba illar ɓarnar da yake ta fara bayyana gare shi ba, to ba zai ahamada cewa a kan ɓarna yake ba, sai in Allah ya jarbe shi ya kawo masa musiba sakamakon abin da yake na ɓarnar, to nan ne zai gano cewa lalle ba a kan daidai yake ba. To su kuma asar na wannan fasadin bai riga ya bayyana ba a tattare da su, to shi yasa sai suka yi zaton cewa fa su masu gyara ne, ko kuma abinda suke yi sai suka dauka cewa gyara ne saboda girman jahilcin su saboda sun jahilci Allah sun jahilci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka dauka cewa ai wannan abinda suke ai gyara ne ko kuma sun yi haka ne da gangan sun sani tunda abinda zasu ga ya mu'mine da ba abinda kuma in sun je wajen wadancan kamar yadda ayoyi zasu ga ya muna a nan gaba abinda zasu ga ya musu da ba kaga kenan sun san abinda suke yi ganganci ne da'awar cewa su masu gyara ne to sun fada ne a babin wato maganganun su na karerai irin waccan magana da suka fada amanna billahi wa bil yawmil akhir sai zamu ita ma cewa inna ma nahnu muslihu da sai zamu min babin karerayin su ne su sun san makarnata ne amma sai suka dauko sifar mutanen kirki sai suka ce su ne mutanen kirki kuma suka shigar da alif da lam don su nuna cewa kamar sifar ta su ce su kadai na gyara da salaha to shi yasa walakin la shuruda to zai iya dauka wannan wasu kuma suka ce a walakin la shuruna sai dai basu san cewa Allah zai tona wannan asirin nasu ba basu taba tunanin cewa an san suna da alaka da waɗancan kafirai ba al-yahudu to sai gashi kuma qur'ani ya bayyana aka ce ai ga abin da suke ga abin da suke ga abin da suke ga abin da suke duk abin da suke yi a boye sai aka fito da shi wanda lokacin da suke yi da kamin su basu taba tunanin cewa wannan abin zai bayyana ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba to zamu ga cewa ayar wa iza qila lahum la tufsidu ba a fadi wanda yake ga musu wannan magana ba sai aka ce qila qila kuma daga mabni ne limalam yusamma fa'ilu ba a fadi wanda ke ga musu wannan magana ba qila min qala qala asluhu qawala ya qawl to kaga asalin qila sai ya zamo quwila quwila sai aka yi kalbin wawu sai ta koma yau to kuma yaun damma ba za ta jata ba to shine sai aka ainihin wato yi wa shi kafin din kasara aka cire masa wannan damma din ta ku sai aka ce qi saboda ta yi munasaba da yau sai ya koma qila daga quwila qila qala qawala yaqulu yaqawlu qila quwila to ba a fadi mai wannan magana ba shi ma malaman tafsiri sun yi maganganu wasu daga cikin malaman tafsiri a suka ce tayu Allah ne yake ga ya musu haka din Allah ne da kansa yake ce musu la tufsidu fil ardi wasu daga cikin malamai sun faɗi haka wasu daga cikin malamai suka ce a'a annabi sallallahu alaihi wasallama ne da rugowar masu imani tunda shi annabi an yami an gaya musu sirrorin su an gaya musu halayen an gaya masa halayen su to shine duk sanda suka yi wani abu sai aka yi masa wahi aka bashi labari sai ya kira su sai ya ce da su la tufsidu fil ardi to shine sai su bashi wannan amsa inna ma nahnu muslimuna da kuma sauran rugowar masu imani waɗanda su kuma annabi sallallahu alaihi wasallama yana gaya musu ko kuma waɗanda barnat ta bayyana gare su a fili cewa abinda munafukan nan ke yi barna ce to kuma wannan shine yafi dacewa saboda al-asal al-mukhatab din to kamata ya zama yana tare da su kamata ya zama yana tare da su lokaci ko to Allahu musta'an to bai tunanin lokaci ya tafi ba gashi mun samu ziyara ɗaya daga cikin manyan malamai to na shiga cikin tafasilu na aya din saboda tana da maganganu da yawa akwai dan uwa Malam Nafi'u Kabiru makama hafizahullah ɗaya daga cikin masu kokari na karantar da al'umma da kuma kira zuwa ga sunna wanda sanannen mutum ne saboda duk inda ka ganshi to zaka ga fafutuka ne na kira zuwa ga Allah madaukakin sarki musamman gashi ya rika mukami na MSS ya bada gudunmawa kware da gaske Allah ya saka masa da alkhairi to ya kawo mana ziyara a wannan majalisi mai albarka saboda ka akaramaka Allah zaka zo ka gaisa da mutane kuma ka sa albarka a wannan majalisi karan mu sai ka bashi ne
Allah ya karatu asiri na'am اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بينك أيها المسلمين مسلمان شيخ مريم الشيخ بشير عمر وعندك حسين سأن إدافة فرنتنكي من أدعى الله أرام رأيوه البركة يدعك إلما تد متعليه ba dare ba rana Allah ya saka da fice alkhairi ya Allah an shakka babu wannan madrasa mai albarka kwarin gaske wanda kowa na son ya zo ya amfana irin wannan aiki gaskiya jama'a shi na magabata suka yi irin wannan aiki shi na magabata suka yi kuma Allah ya sa mu abun albarka da shaga abun ya sauko har ga shi Allah ya taimake mu ya mana arziki da samun irin wannan bajin malami a wannan wurin ina cikin gaskiya shi wanda a gare mu can da ka zama ce muna kauye amma alhamdulillah muna mu Allah godiya Allah ya samu suke yan birni in za Ali so Ibrahim da a gare mu Najeriya za a samu insha Allah muna mu Allah godiya alhamdulillah yan uwa nazo wannan majalisi dan sauran karatu sai ga shi ya ce in gaisa da yan uwa Allah ya saka alkhairi Allah ya karatu asiri ibadun mu Allah ka amsa mana ya Allah shi abinda nake so kai in ba daliban karatu shawara wannan wurin shine a irin wannan majalisi mai tsada ya kamata akwai littafi da biyu na rubutawa akwai abinda an hadi kuma shikenan shehi ya shawara mana cewa ma kutiba fa ma hufiza akwai bukata wani abu a rubuta shi in an rubuta ko bayan baka na zasu amfana da shi ya wasu malamai sun rubuta tafai akai irin majalisin haka sai ga an ce dalibi wani ya rubuta tafsiri dalibi wani ya rubuta tafsiri kuma malamin su guda amma fahimta su ba idi guda ta ba shi wancan yana rubutawa shi wancan bai rubutawa Allahumma sai irin kansu malama shi Allah ya baka wanda ana fadi magnetic wannan mai kama ya rike ka san irin su an kada wasu number kace wani number ka sai ce 080611935 wace zan kira ka a malama ka rubuta ce zan kira ka sai ba sati guda sai ce 080611935 kilin malan na tuna cewa sati ce muhimmi kana ka san wanga abu nadir ne Allah ya saka akhiri sai Allah kai jagora nan wurin kawun dalibaina sai an ci gaba da dauriya da hankuri nan makaranta ce ba gama garin tafsiri bane musa akwai inda tafsiri da ban bakin baka aya ai kabbara a wuce a anan ana so a gina al'umma ne saboda su gina su kuma ina shigo wannan SK baba na zaune baba Jafar adigari Allah ya karatu asiri ya Allah na iska bana kuma fuma islamu da mai gida kuma ba aboki mallan sabi naka cewa can da aboki nana yace amma yanzu yace linzami ya yi gaban kaza honorable justice shamsu Allah ya kara lafiya Allah kai jagora da sauran malamun ga sunan ba suna ayi da sunan kowa ba Allah ya saka akhiri Allah ya karatu asiri Allah ka amsa mana ya Allah wanda ya wannan aikin saki ahla sai Allah ya saka mai da alkhairi alama Allah ya amsa aikin ni wani zai gina wuri ba mai zuwa zaka gina ai komi ba mai lekawa amma kai ka gina a taho ana tarbi a tara ma dalibai irin wayanga ai ka so sai tabbako Allah kuddi ko mulki ba su tarbi dalibai wannan wurin da haka shehi Allah ya saka mu da alkhairi Allah kai jagora Allah magabata Allah ka ji kansu ya Allah Allah ya karatu asiri wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
assalamu alaikum Allah ya saka da alkhairi
amin she
bismillah alaikum
assalamu warahmatullahi wabarakatuh ustaz na bi kabir maka ma gun ji mai saka da alkhairi ana son a ji hankalin wa da bai da Allah ishi din wayoyin ana kara